Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 26 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
Gwamnatocin kasashen yamma sun yi garbi a yau Alhamis game da barazanar kaddamar da harin ta'addanci a filin jiragen saman Kabul, babban birnin Afghanistan. A halin da ake ciki kuma Taliban ta ci zarafin wani dan jarida da bakin bindiga a Kabul, wani lamari da ya saba alƙawuran da kungiyar da'awar musuluncin ta yi cewa za ta mutunta ƴancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan. An shirya a yau Alhamis, Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai kawo ziyara a fadar Amurka ta White House domin tattaunawa da shugaba Biden game da Iran, hakokin tsaro da kuma annobar corona.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za mu kawo muku hira ta musamman da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad kan irin matakan da gwamnatin Najeriya take ɗauka wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane. Bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kulle yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasar Rasha. Kuma wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari kan wannan yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da ƙasar Rasha. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi gargadi a yau Alhamis game da barazanar kaddamar da harin ta'addanci a filin jirgin saman Kabul, babban birnin Afghanistan. Suna masu cewa mutanen da suka yi cincirindo a wurin suna son a kwashe su ne daga cikin kasar su matsa zuwa wani wuri mai tsaro. Ministan rundunar sojojin Birtaniya James Happy ya shaida wa gidan rediyon BBC cewa yanzu an samu rahoto mai tushe sosai cewa tabbas za a iya kaddamar da wani hari. Shi ma dai ministan harkokin waje da ciniki na Australia ya yi makamancin wannan gargadi game da babbar barazanan kai harin ta'addanci, yayin da shi kuma Prime Minister Belgium Alexander De Croo ya ce gwamnatinsa ta kawo ƙarshen hidimarta ta kwashe jama'a bayan da ta ji daga Amurka da wasu majiyoyi game da yiwuwar kaddamar da wani hari. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanatawa a jiya Laraba cewa Amurka ta ga alamun wata barazana daga wasu ƙawayen ƙungiyar gwamnatin Islamar ta Afghanistan. Duk da haka, Amurka ta yi alƙawarin ci gaba da hidimar kwashe Amurkawa da masu izinin zama Amurkan na dindindin da ƙawayenta da wasu 'yan Afghanistan da suke cikin matsanancin hali. A halin da ake ciki kuma, Taliban ta ci zarafin wani ɗan jarida da bakin bindiga a Kabul, wani lamari da ya saba alƙawuran da ƙungiyar da'awar musuluncin ta yi cewa za ta mutunta ƴancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan. Lamarin ya wakana ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zargin cewa Taliban tana musgunawa ƴan jarida da sauran ƴan gwagwarmaya tun bayan da ƙungiyar ta kwace harkokin mulkin babban birnin ƙasar fiye da mako guda da ya wuce. Taliban ta lakaɗa mani duka a cibiyar labarai ta Kabul News lokacin da nake ɗaukar rahoto, kamar yadda Ziyar Khan Yad, wanda yake aiki da kafar sadarwa ta Tolo News wadda ita ce mafi girma a Afghanistan, ya sanar a yau Alhamis ta Twitter. Amma babban jami'i a hukumar al'adu ta Taliban Ahmadullah Wasik ya mayar da martani cewa ana bincikar kukan da Yad ya yi. Da ɗaya gefe kuma, a yau Alhamis, 'yan jaridar Afghanistan da 'yan gwagwarmaya sun yi wani zaman dirshan don nuna fushi a birnin Kabul, inda suka buƙaci duniya ta ba su kariya. Kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin kafofin sadarwa suka faɗa, Taliban ta binciki kayayyakin aikin aƙalla wasu 'yan jarida 5 a birnin Kabul a cikin 'yan kwanakin nan. Babban kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya shanana ta cewa kafofin yaɗa labarai suna da 'yancin yin aikinsu. Yana mai ba da misali da ahuwar da Taliban ta yi wa waɗanda suka yi aiki da Amurkawa ko kuma ƙasashen yamma. An shirya cewa a yau Alhamis Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai kawo ziyara a fadar Amurka ta White House domin tattaunawa da shugaba Biden game da Iran, harkokin tsaro da kuma annobar corona. Taron zai kasance na farko ido na ganin ido a tsakanin shugabannin biyu tun watan Yuni, lokacin da Bennett ya zama Prime Minister. Tattaunawar za ta fi mayar da hankali game da Iran, wato akan shirin kasar na nukiliya, da kuma abin da jami'ai suka bayyana da cewa ayyukan Iran na dugun zuma yanki. A shekarar 2018 ce shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga wata da wajewa da aka yi da Iran, kuma a cikin 'yan kwanakin nan kasar ta ja baya daga alkawarin da ta yi, inda ta ci gaba da tara tilin sinadarin uranium tare da haɓaka shi zuwa wani mizani mai inganci sosai.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta nemi haɗin kan iyaye wajen kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ake fama da shi a ƙasar. A cikin hirar shi da muryar Amurka yayin ziyarar aiki da ya kawo nan birnin Washington, ministan watsa labarai Alhaji Lai Muhammad ya bayyana cewa biyan kuɗin fansa da iyaye ke yi ke garawa masu garkuwa da mutane ƙarfi, yake kuma gurguntar da yunkurin gwamnati.
It's a very tricky issue. The government's position is that nobody should pay ransom for their kidnapped children. I know it is tough on the parents, but at the end of the day, it becomes really counterproductive.
Lamarin yana da sarƙaƙe gaske. Matsayin gwamnati shine mutane su daina biyan kuɗin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yansu. Mun san cewa yana da matukar wahala ga iyaye, amma kuma a ƙarshe za a ga alfanun abin.
When you pay ransom for kidnapped children, it becomes a racket, it becomes a business. When these ransoms are paid, the kidnappers invest it in more ammunition, in more arms.
Idan kuna biyan kuɗin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yanku, masu garkuwa suna ƙara saka kuɗaɗen ne wajen sayan makamai da harsasai.
We hope that our effort will be good enough, and in the last couple of weeks we've been achievement of success in bombing out bandits camps all over the country.
Muna fatan kokarin da muke yi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Kuma a makonnin da suka gabata mun yi nasarar yin ruwan bama-bamai a maɓoyar waɗannan masu garkuwa da mutane a duk faɗin Najeriya. Sannan an saba ganin ana tattaunawa ta bayan fage da waɗannan a irin wannan yanayi. Amma za mu bar irin wannan tattaunawa ga waɗanda ba jami'an gwamnati ba ne. Amma matsayar gwamnati shine kar ku biya kuɗin fansa. Kamar yadda na faɗa cewa kun sani duk iyaye da aka sace ɗansu suna yin gaggawa wajen ceto shi. Amma gaskiyar maganan biyan kuɗin fansa ba zai yi maganin abin ba. Da yake amsa tambaya kan yadda da yawa daga cikin iyaye ba su da ƙwarin gwiwa kan gwamnati wajen ceto 'ya'yansu, don haka suke biyan kuɗin fansa don ceto su, sai Minista Lai Muhammad ya ce.
That's why it's a very tricky issue. On the one hand, you have the parents' panic and anxiety to consider, and then you have the bigger picture by government.
Dalili kenan da yasa na ce lamarin yana da sarƙaƙiya. A ɓangaren iyaye suna kiɗimewa da damuwa da ya kamata a duba. Sannan kuma a ɓangaren gwamnati tana kallon abin yana da girma. Kuma a wasu lokuta biyan kuɗin fansa baya taimakawa gwamnati wajen tunkarar waɗannan masu garkuwa da mutane. Ina fata za mu haɗu a tsakiya. A ɓangaren gwamnati abin da muke yi shine mu samar da dukkan kayayyaki da ake buƙata don maganin waɗannan masu garkuwa da mutane.
Wata labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad kenan a hirar shi da Grace Oyunibi. Sai ku kasance da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban hirar kan wasu muhimman batutuwa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Wata alƙalin gwamnatin tarayya ta sanya tarar kuɗi da kuma wasu takunkuma a ranar Laraba akan wasu lauyoyi su tara da suke da alaƙa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, bayan yanke hukunci cewa ƙararsu mai ƙalubalantar sakamakon zaben 2020 a jihar Michigan ya zama tarihi kuma cin zarafi ne ga tsarin shari'a. Abu ɗaya ne a kinkimi hidimar tabbatar da gaskiyar harkokin da suke da alaƙa da zaben da ake zargin an tafka maguɗi. Kamar yadda alkalin kotun gunduma ta Amurka Linda Parker ta rubuta, wani abin ne kuma a rungume aniyar yaudarar wata kotun tarayya da kuma mutanen Amurka su yarda cewa an tauye haƙƙi ba tare da la'akarin walau an keta wasu dokoki da haƙƙi ba, inji alkali Linda. Parker ta umarci lauyoyin da suka halarta daukar ilimin shari'a na tsawon sa'o'i 12, sannan kuma a mayar wa jami'an Michigan abin da suka kashe wajen kare karar. Alkalin ta kara da cewa hukuncinta za a aika zuwa dukkan kotun jihohi da na tarayya, inda kowane lauya yake aiki don yiwuwar daukar horo game da shari'ar. Japan ta dakatar da amfani da rigakafin allurar Moderna kusan miliyan 1,630,000 bayan da aka gano da yawa daga cikinsu kwalaban alluran sun gurɓace. Ma'aikatar lafiya ce ta ba da sanarwar dakatarwar a yau Alhamis bayan da kamfanin magunguna na Takeda mai yin magunguna na cikin gida, wanda ke da alhakin sayarwa da kuma raba alluran rigakafin, ya samu rahoton gurɓacewar a wurare masu yawa da ake yin rigakafin. Gurɓataccen kwalaban magani mai yiwuwa an samar da su ne daga wata masana'antar magunguna a Spain, wadda Moderna ta ba da kwangilar yi. Dakatar da gurɓatacciyar alluran rigakafin ta Moderna ya zo ne daidai lokacin da Japan take fama don ganin ta yi allurar wa jama'a a tsakiyar karuwar sabon nau'in Delta na coronavirus. Kashi 43 ne kawai cikin 100 na al'ummar Japan ɗin suka samu cikakkun alluran.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Najeriya a ƙasar Rasha Farfesa Abdullahi Wai Shehu ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da Rasha ta ayyukan soja za ta taimaka gaya wajen shawo kan matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar. A hirar shi da muryar Amurka, Ambasada Shehu ya bayyana gurorin da Najeriya za ta cimma da kulla wannan yarjejeniya.
Na farko dai, wannan yarjejeniyan ta kunshi abubuwa da yawa. Na farko, ya jaddada dangantakanmu da ƙasar Rasha wadda mun kai kusan shekara 60 muna ciki, kuma wannan yarjejeniyan ta kunshi abubuwa daki-daki wadda ya shafi dangantaka na neman taimako ta hanyar gudanar da ayyuka na tsaro daban-daban, wadda kuma nan gaba koda Najeriya tana son ta sayi makamai ne daga kasan nan, zai zama mana da sauki, ko daga wajen yan kasuwa ne ko daga wajen gwamnati.
Yaushe ake kyauta zato wannan yarjejeniyar za ta fara aiki?
Yarjejeniyar ta fara aiki tun lokacin da aka rataba hannu a kanta, wato tun shekarun jiya kenan. Domin ta sabonta wata yarjejeniya ne wadda Najeriya ta sa hannu da kasar Rasha tun cikin shekara 2017.
Wace fa'ida wannan yarjejeniyar za ta yi ga shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya?
Fa'idodi mun kyauta zaton daki-daki zamu samu. Na farko, kasar Rasha ta shahara wajen kera makamai masu kyau a duniya, an san su, kuma ta yi rawan gani a wasu kasashe, kuma ta taimaka ma wasu kasashe sun shawo kan matsalolin tsaron da suke da shi. Mu ma muna kyauta zaton cewa a kasar Rasha za ta taimaka ma Najeriya gaya wajen shawo kan matsalolin tsaron da muke fama da shi a kasarmu Najeriya.
Jakadan Najeriya a Rasha Farfesa Abdullahi Wai Shehu a hirar shi da Alheri Grace Abdu. Wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni kan harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya yi nazarin wannan yarjejeniya ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
In za a iya tunawa, a shekara ta 2019 shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna sha'awar ɗabbaka yarjejeniyar samarwa mayakan Najeriya makamai daga Rasha. Lokacin da ya gana da takwaransa na Rasha, Mr. Vladimir Putin, a taron da Rasha ta yi da kasashen Afrika. A wancan lokacin, jakadan Najeriya a ƙasar Rasha ya bayyana cewar Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ganin Rasha ka iya taimakawa a murkushe aika-aikar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ke zama wani babban kalubale ga tsaron Najeriya. Ita dai wannan yarjejeniyar tsaro da yanzu aka kulla, Rasha za ta ke samarwa sojojin Najeriya makamai da kuma gyara musu kayayyakin yaki da ma horas da mayakan kasar. A halin yanzu, Najeriya na amfani da manya da kuma kananan jiragen yaki da aka sayo daga Rashan da kuma sauran kayayyakin yaki da aka sayo daga Turai da Amurka. Tuni kuma wannan yarjejeniyar ta fara jan hankalin masana tsaro irin su Dr. Garis Galolo, wani tsohon sojan Najeriya da ya aiki a cikin dakarun Majalisar Dinkin Duniya a Turai.
To ai da ma Russia tun ba yanzu ba ma muna wani da yawa a motar nan in ka gani su shirka din na zufa dama daga wajen muke ake sayan su kuma dama muna da jet ma wanda yake cewa daga Russia ne. To yarjejeniyar da kai ta yi daidai sosai tun da kaga su ayyana ta an yi politizing abun nan ake ba za su sayar muna ba kuma. To tun da mu kuma muna zo wannan kayan yaki gashi kuma kasan su ma suna manufacturer yayi zamu saya ne tunda dama suna sayar muna ina akwai wata bindiga da ake kiran ta eh suna kera ta kuma ta huta na da cewa akwai wata kuma GPNG wanda suke kera ta kuma sannan AK din nan suna da A49 wanda yake tana 75 rounds kaga wannan ma in ka kera ta kana da magazin guda biyu wucinin kana da 182 kenan bindiga daya maimakon ka rike 15 kawai shinka kuma wannan anti aircraft wanda za ta kazo jirgin sama din nan suna da yi kuma suna da mwag wanda yake cewa ba irin namu ne kuma da ATC sannan mun hadu da su a Ethiopia mun hadu da su a Somalia suna da kayan yaki wanda yake cewa in Najeriya zo zuya za su kuma mai juriya ne abinda ma kake zo Najeriya akwai war dead wanda za su yi kamar autographical wanda zaka iya ka tsaya anan a sa shi anan in mutane za su attack kamar Borno daga nan zaka ganshi red point din ka zaka ga wajen da yake kaga za a protecting na wannan mutane kamin su attack ba sai an yi attack kamin na zo kuma akai mutane a je su mota 100 kuma riga an kakkashe mutane kamin su zo.
A watan Yulin wannan shekara, Najeriya ta yi kokarin siyo kayan yaki daga Amurka na kimanin dala miliyan 1,000, kokarin da ya haɗu da cikas daga 'yan majalisar dattawan Amurka akan zargin karan tsaye da gwamnatin Najeriya kewa 'yancin bil'adama. Batun kuma da kwararru a sha'anin diplomasiya irin su ambasada Suleiman Tahiru ke cewa
in zan sayi abu a wajen ka baka so ka sayar mini ai akwai wani wanda zan sayi a wajen shi Russia sun ce za su sayar na tabbata in aka samu su Ukraine da wasu kasashe za su ce su ma za su sayar don haka in ina da kuɗi na kowane kasuwa zan shiga in sai abin da nake so.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar glaucoma, wato hauhawar jini a ido a Hausance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja, wato National Hospital. To likita, barka da warhaka.
Jama'a barkanku dai.
To likita, ko zaka yi wa su sauraron mu ƙarin bayani akan hauhawar jini a ido, wato glaucoma a Turanci?
Glaucoma wani ciwo ne da ke sa makanta, ɗaya daga cikin cututtukan da a duniya aka sani yana ɗaya daga cikin batu na biyu bayan yanar ido wajen haddasa ciwon makanta ga bayan Allah. Shi wannan ciwo glaucoma takan faru ga yara da aka haife su, takan faru a ƙananan yara da suke shekara daga zuwa 10, takan kuma faru ga manya wanda suka kai shekara 40 daga 5 zuwa sama. Amma wanda aka fi magana a ciki ba na yaran bane, yawanci an fi magana akan glaucoma da take shafar manya don ita tafi yawa a cikin al'umma fiye da wanda ake samu a cikin ƙananan yara. Wannan ciwo a dai zuwa yanzu ba wanda zai ce ga dalilin da yasa mutum yake samun wannan ciwo na glaucoma. Ba a san menene yake haddasa ciwon glaucoma ba, sai dai akwai wasu abubuwa abubuwa da in mutum yana tattare da su ya akwai damar da cewa wannan ciwo zai iya afkuwa gare shi, kamar waɗanda ke da shekaru a duniya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira risk factors na glaucoma. Abu na biyu bayan shekaru shine jinsi. An gano cewa jinsin mu na bakake na Afirka muna da yanayin da mun fi kamuwa da ciwon glaucoma fiye da sauran jinsuna na al'umma. Bayan nan idan aka gwada shi hawan pressure kenan na ido, akan gano cewa waɗanda ke da pressure da take da yawa sun fi damar su kamu da glaucoma akan waɗanda pressure ɗin idan su kimanin daidai yake bayan an auna kenan. Sa'annan akwai kuma batu na waɗanda ke amfani da madubi wanda ake kira myopia ko short sightedness, wanda abu nesa ba sa iya gani sai abu ya zo kusa, su ma suna da ana kiran su risk factors ɗin kamuwa da glaucoma. Waɗannan dai su ne abubuwan da takaice za a iya cewa in mutum yana da waɗannan da kuma wanda iyayensa ko cikin dangi suke da ciwon glaucoma, su ma suna nan a gaba-gaba wajen su kamu da wannan ciwo. Saboda haka shi yasa ake cewa idan iyayen mutum suna da glaucoma ko na ɗan uwan shi ko yaya ko kani, yana da kyau a je a duba ido.
To likita, menene alamun cutar glaucoma?
Glaucoma dai kamar yadda na ce abu ne da ke sa makanta. So abu na farko da mara lafiya zai fara lura da shi shine idan ya rufe ido ɗaya ko ya duba ya canza ya bar ɗaya buɗe, sai ya ga ganin shi yana raguwa ko kuma ko kallo na gaba ko kuma daga gefe-gefe. Sa'annan akwai waɗanda ke samun ɗan ciwon kai ko ciwon kan nan ba mai tsanani can-can ba. Wasu kuma daidan kan saman idon wajen gida mutum zai fara jin yana ɗan samun raɗaɗi ko ciwo. Amma dai mafi yawan mutane ba ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba su da shi. Sai dai kawai mutum ya waye gari ya ga cewa ganin shi ya riga ya tafi ko ganin shi ya ragu.
To likita Dazu, ka yi bayanin wato kamar waɗanda suke za su iya kamuwa da cutar, akwai waɗanda suke da kamar yadda ka faɗa pressure a ido. Me kake nufi da pressure?
To akwai mashin, akwai na'urar da ake gwada ita wannan pressure kamar yadda ake gwada hawan jini na zuciya na ɗan adam. Akwai in mutum ya zo asibitin ido mafi yawan lokuta akwai abinda ake gwadawa gano cewa pressure ɗin da take idon mutum daidai ne ko kuma ta yi yawa ko ta yi ƙasa. To ta nan ne kawai za a iya gane cewa pressure ɗin idon mutum ya riga ya yi sama ko ya yi daidai ko ya yi ƙasa, sai a asibiti.
To likita, ka yi maganan cewa cutar akan ma iya gadanta. Idan mutum ya gano cewa wani nasa yana da cutar, ko mahaifi ko mahaifiya ko dai daga danginsu suna fama da irin wannan cutar, wani mataki ya kamata ya ɗauka domin kare kansa daga kamuwa da ita wannan cuta ta glaucoma?
To kamar yadda na ce, ita glaucoma tana sa makanta, kuma makantar da ba za a iya maidowa mutum ganin shi ba duk da abin da aka yi, duk abin da za a yi a asibiti, sai dai a hana ci gaban ciwo. Saboda dalilin wannan yasa idan mutum yana da ɗan uwa ko mahaifi ko wani nashi na kusa da ke da wannan ciwo, zuwa asibiti a gwada ido a kuma ba shi shawarar me ya dace a yi shine a'ala, shine abin yi.
To musamman ma idan mutum ya ga haka ya kuma zo asibiti ko kuma yana zuwa asibiti akai-akai ko kuma irin cutar ta fara amma baka ta kai ga makanta ba, shin idan an ɗauki mataki yana warkewa?
Ba za a yi amfani da wannan kalma warkewa ba, sai dai a hana ci gaban ciwo duk abin da za a yi a asibiti. In dai mutum ya an gano cewa yana da glaucoma, maganin da za a bashi imma tiyata, imma abin da ake kira laser, ko kuma magungunan da za a ci gaba da ɗigawa ko na sha ko ma drip da za a sanya wa mutum, shi waɗannan duka ana hana ci gaban ciwo ne, ba a maidawa mutum ganin da ya riga da ya rasa ba saboda ciwon glaucoma. Shi ne dalilin da yasa muke kokarin wayar da kan al'umma su sani cewa yanda za a yi a hana makanta saboda glaucoma shine zuwa asibiti, a gano mutum da wuri a kuma bashi magungunan da suka dace da wuri tun kafin idon yazo ya daina gani.
Ka faɗa cewa cuta ce da ake iya gado. Misali idan mutum yana fama da cutar zai iya ma yaɗa ta ga sauran jama'a?
A'a, babu maganan ba, irin ciwo ne da ake yaɗawa ba, ciwo ne da ake samu saboda ƙwayoyin halittar mutum zai iya ba ma nashi wanda ya haifa ko waɗanda ke suke zuriyar shi. Amma ba ciwo ne da zaka yaɗa don kamar tarin fuka ko kuma Apollo, misali ciwon ido na Apollo ko kuma cututtuka irin waɗannan makamantansu ba. Shi ita glaucoma ba haka take ba, ba a yaɗa ta ga al'umma.
To misali mutum a gida idan ya ji idon shi, misali kamar yadda kai magana, saman gira ko wani idon shi ya fara ƙaiƙayi da raɗaɗi ko zafi makamancin haka, misali kafin ya zo asibiti a wannan lokacin, wani mataki ya kamata ya ɗauka a gida?
Abu na farko, kullum idan mutum ya ji ba daidai ga idon shi ba, yana da kyau ya je asibiti. In bai iya zuwa asibiti ba, abin da matakin da zai fara shi ne ya ɗauki ruwa mai tsafta, ya wanke hannun shi, ya kuma wanke fuskar shi, ya yi ta yin wannan da ruwa, tsaftataccen ruwa, kafin ya samu damar da zai je asibiti shine kawai shawara, ba mutum ya je chemist ko ya je amfani da maganin gargajiya haka kawai a je a bashi wani maganin da ba shine zai yake bukata ba, ya je ya jawo matsala wanda lokacin da ka je asibiti kaga wanda suka dace kuma ciwo ya riga da ya ci gaba ko abin nan ido ya riga da ya samu matsala, gada dai mutum ya guji wannan.
To likita, wasu sukan ce wai albasa yana maganin ciwon ido musamman ma idan ana yanka ta tana wannan dan zafi-zafin, shin da gaske haka ne?
Albasa tana lalata ido ne, ba warkar da ido ba, tana lalata ido, tana kona wannan yana ko amin tantanin da ke gaban ido na farko wanda ake kira konia. Albasa saboda zafin ta zata iya narkar da wannan konia ta jawo makanta, saboda haka mutane su guji sa albasa a ido.
Koro, to likita, daga karshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin daukar matakan kariya ko kuma kare idan su daga cin karo da wasu cututtuka, musamman ma yanzu zaka je ko mutum idan sa yana dan kaikai ko wani abu sai ka je ko wani aboki ko wani na kusa da shi yana akwai wani kwalli, idan ka sa shi yau gobe shikenan, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu?
To a matsayina na wanda ke ganin masu ciwon ido yau da gobe, shawara ta farko dai zuwa asibiti, na biyu mutum irin wannan bayanin da muke yi in Allah ya sa mutum ya yadda ya ji ya saurara zai taimake shi, hana shi daga shiga hannun ko matsalolin da zasu biyo bayan amfani da magungunan gargajiya ko magungunan asibiti ma wanda ba tare da mutum kwararre ya bada shawara ba ko wanda ya san menene ciwon ido ko harkar lafiya. Yana da kyau dai a yi hakuri a je asibiti, kusan kowane mataki a kasan nan akwai asibitoci, ƙananan asibitoci, akwai manyan asibitoci, akwai asibitoci tsaka-tsakiya, saboda haka duk inda mutum yake ko da malamin asibiti na dispensary ne, tunda shi dai an karantar da shi kuma sana'ar shi ce ya san menene ya kamata a yi, a gara a nemi shawara daga wurin waɗannan malaman kafin mutum ya je ya ce zai nemi ƙwararren likita a manyan asibitoci.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, amma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji shawarwarin da likita ya bamu, domin masu iya magana suka ce wai rashin ido mutuwar tsaye. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana, fatan mu kasance lafiya.
A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta, da ce albarkacin ranar Hausa ta duniya, muna amfani da wannan damar wajen jinjina ma kafafen yaɗa labarai na duniya irin su sashen Hausa na muryar Amurka akan irin gagarumar gudunmuwar da kuke bayarwa wajen haɓaka harshen Hausa a faɗin duniya. Babu shakka wannan abin a yaba ne, a ce ga wata katafariyar tasha da ke watsa labarai a harshen Hausa daga birnin Washington na ƙasar Amurka. Da fatan Allah ya albarkaci wannan yare na Hausa ya ƙara ɗaukaka da faɗaɗa a kowane dungu da saƙo na duniya. Sako na gaba ya fito daga Amina da Malam Madori da Rabi da Kwadunari da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa, suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Muddin gwamnatin jihar Plateau ba za ta daina kauda kai ba ga wasu kabilu ko addini suna cin karansu babu babbaka wajen kaiwa matafiya da mazauna jihar Plateau musulmi harhare da kuma kashe su da makone dukiyoyinsu ba. To zai wuya zaman lafiya ya tabbata a jihar, domin zaman lafiya baya samuwa sai da adalci. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika yau ce ranar Hausa ta duniya, tabbas mu Hausawa muna alfahari da wannan rana, musamman ma ganin yadda harshen namu ke ƙara haɓaka a duniya. Ta fatan zurfi a karatun boko ba zai sa mu riƙa yi wa harshen namu kallon hadarin kaji ba. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce albarkacin ranar Hausa ta duniya da ke gudana a yau Alhamis, muna kira ga 'yan uwan mu Hausawa da murƙe al'adunmu da kyau, ganin yadda al'adun wasu ke nema su yi kutse a namu, da fatan Allah ya sa a dace. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. can zuwa madadin Hanifa Kabir Isa da tafiya na gabatarwa, sai kuma Julius Gretam da ta ba da umarni, amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.